Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a ƙasar Kamaru an sako wasu mutane da wasu ƴan bindiga suka sace sama da shekara guda ciki har da shugaban wata ƙaramar hukuma. Masana a fannin tarihi na ci gaba da yin tsokaci kan irin darasin da za a iya koya a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a Turkiyya.
Akwai darasi da yawa da mutanen ƙasashen Afirka za su iya koya game da tsarin mulki.
Za ku ji darussan, to kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗanne irin darussa kuke ganin ƙasashen Afirka za su iya koya dangane da wannan batu na Turkiyya? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan za mu leƙa dandalin babban taron jam'iyyar Republican da ake a nan Amurka domin jin irin wannan da ake toyawa. Amma da farko za mu fara ne da shan labaran duniya.
Bayan mako ɗaya da aka kai wani hari a birnin Nice na ƙasar Faransa, ana sa ran majalisar wakilan ƙasar za ta ƙara lokacin ɗaukar tabace wanda ake ciki a hali yanzu, wanda zai ba 'yan sanda ikon ci gaba da bincike da kuma kamen mutane ba tare da wani umarni daga alƙalai ba. Shugaban Faransa François Hollande ya ce kafin muhawarar da majalisar take yi da yammacin Talata akan shi ne ke da alhakin ƙara lokaci na tsawon wato watanni uku da yake ta neman ƙarewa a ranar 20 ga watan Yuli. Amma ana ganin wannan hari da aka kai a birnin Nice yana tunanin ƙara wa'adin dokar har zuwa watsanin watanni 6 nan gaba, kamar yadda 'yan adawa suka nemi ya yi a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasar. Wannan mataki yana zuwa ne daidai lokaci da aka sake buɗe gagarumin titin nan da ke bakin teku inda aka kai harin wani Bafaransi dan asalin Tunisia mai shekaru 36 mai suna Muhammad Bolel ya kai a ranar Alhamis da ta gabata. A lokacin da ya tuko wato babbar mota kenan ya afkawa taron jama'a wanda suke bukin ranar samun 'yancin kai, inda ya kuma halaka rayuka 84 kafin aka harbe shi har lahira. Tuni dai kungiyar ISIS ta dauki alhakin wato kai farmakin, duk da cewar ba wata alamar da ke nuni akwai wata alaka tsakaninta da Bolel.
Sojoji a ƙasar Mali sun sake kwato wani gari a tsakiyar Mali bayan da wasu 'yan bindiga da ba sun kusu waye ba suka kai farmaki wurin da safiyar yau Talata. A wata hirar waya da sashin Bambara na muryar Amurka, jami'in hulɗa da jama'an sojoji wato na Mali Lieutenant Colonel Suleiman Maiga ya ce 'yan bindigan sun zo ne cike da motoci wato cikin motoci hudu da babura suka kai hari akan sojojin gwamnatin a sassa daban-daban na yankin Namfala mai tazarar kilomita 480 a arewa maso gabashin Bamako babban birnin ƙasar. Lieutenant Colonel Maiga ya ce an kashe sojojin Mali 12 a wannan harin, wanda ya sa sojojin suka arce daga garin. Maiga ya ce 'yan bindigar sun janye daga garin sun koma arewa, sai dai sun lalata wasu gine-gine gwamnati a cikin garin kafin su fice. A shekarar 2013 ne sojojin Faransa suka zo suka taimakawa Mali yaƙi da mayakan Islama, waɗanda suka yi amfani da rikicin Abzinawa suka kwace yankin arewacin ƙasar. A yau, duk da irin sojojin zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 11,000 da ke wurin, mayakan na ci gaba da kai hare-hare a faɗin ƙasar ta Mali.
To jama'a, labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Kimanin mutane miliyan 2.5 ne suke kamuwa da cutar ƙanjamau a kowace shekara, a cewar wani nazarin da aka yi a kwanakwanan nan kan yadda cutar ke bazuwa a duniya. Shekaru 10 da suka gabata, kamuwa da cutar na tsaye wuri ɗaya ne tun lokacin da cutar ya yi kamari a shekarar 1997, inda mutane miliyan 3,300 ke kamuwa da cutar a duk shekara. An watsa rahotannin wanda ya yi fashin baki ne a kan nazarin da aka yi na cutar a shekarar 2015 a mujallar Lancet HIV Journal, ya kuma zo daidai ne lokacin da ake taron kasa da kasa na Kanjamau a birnin wato Durban na kasar Afirka ta Kudu. Rahotannin na shekarar 2015 ya nuna cewa kashi 75 na sabbin mutanen da suke kamuwa da cutar suna kasashen Afirka ne Kudu da Sahara, a yayin da kudancin Asiya ke da kashi 8.5 na masu cutar. Bangaren Kudu maso gabas kuwa na Asiya tana da kashi 4.7 na wato waɗanda suka kamu da wannan cutar ta Kanjamau.
Ƙungiyar ISIS ta ɗora wani hoton bidiyo a kan shafin duniyar gizo a yau Talata, inda take bayyana wani matashi ɗan shekaru 17 mai suna Muhammad Riyad, ɗan gudun hijirar Afghanistan wanda ya kai hari da gatari a cikin wani jirgin ƙasa a garin Wurzburg na ƙasar Jamus. To, labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga ƙasar Kamaru, inda rahotanni daga ƙasar ke cewa wasu 'yan bindiga sun sako shugaban ƙaramar hukumar Lado Mama Abakai da wasu mutane da aka yi garkuwa da su bayan watanni 16 da suka kwashe a hannun 'yan bindigar. Sai dai kamar da za ku ji a wannan rahoton na wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba da ke Kamarun, mutane 11 aka sako a maimakon 13.
Ranar 8 ga watan 6 ne 2016, dakarun ƙasar Jamhuriyar Kamaru suka shigo da waɗanda aka sako ɗin zuwa cikin ƙasar Kamaru, musamman a jihar Arewa a babban birnin jihar Garwa, inda aka garzaya da su babban asibitin birnin Yawunde domin a yi musu binciken kwakwaf na lafiyansu. Mun yi tozali da waɗanda aka yi garkuwan da su, amma ga abin da shugaban ƙaramin hukumar Lauda ɗin yake faɗi da bakinsa. Ya ce an ɗauke mu ne kilomita 20 tsakanin garin Garambulai da kan iyakan Afirka ta tsakiya a can jihar Gabas, kuma an shiga da mu can cikin ƙasan Santarar Afirka har zuwa wannan rana, wato tun wata 16 kenan. Kuma waɗanda suka sace mu 'yan Boko Haram ne, shugabansu shi ne Abubakar Siddiki, wanda aka yi ta'artabu da shi. Ya ce sai an ba shi kuɗaɗen fansanmu har miliyar 5 na sefon kuɗin ƙasashen Afirka ta tsakiya. Na tambayi wani wanda aka yi garkuwan da shi, shi ma ya ce mini, idan muna buƙatar yin fitsari amma a can cikin dare, sukan ba mu waɗansu robobi, dama a cikin wannan robobin muke cin abinci, to shin ko suna ba ku abinci ku ci kuwa? Sai ya ce, suna ba mu abinci amma garin gurka ne, wato rango wanda aka shanya shi kuma aka daka shi, ana yin tuwo a ba mu sau ɗaya a rana. Na tambayi likitan da gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta danka alhakin binciken lafiyar waɗannan bayin Allah ga abin da ya ce, mu dai ga bincikenmu yanzu haka babu wani abin da yake damunsu, suna da ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To, yau aka shiga rana ta biyu a cigaba da babban taron jam'iyyar Republican da ake a birnin Cleveland na jihar Ohio, yayin da ake tunkarar zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Abokin aikinmu Sahaba Imam Aliyu da ke halartar taron ya aiko mana da wannan rahoton.
Nan da wasu 'yan sa'o'i kaɗan za a fara babban taro na jam'iyyar Republican a wuni na biyu a nan birnin Cleveland, cikin waɗanda za su yi magana har da 'ya'yan Trump su biyu, Tiffany da takwaransa Donald Trump ƙarami, waɗanda su ba 'yan siyasa ba ne. Idan muka yi la'akari da jawaban da aka yi jiya, sai ta yi 'ya'yan Mr. Trump za su yi ƙoƙari su nuna duniya halayen mahaifinsu, saɓanin kallon da ake masa tsakanin Amurka, wadda kallo ne da ba shi da farin jini tsakanin sauran al'umma. Ɓangare na biyu na masu jawabai kusan dukkansu 'yan siyasa ne, biyu shugabannin majalisun tarayya, saura kuma sun haɗa da tsohon ɗan takara kuma gwamnan jihar New Jersey a halin yanzu Chris Christie. Tun da farko a wunin yau ɗin mun halarci dandalin masu zanga-zanga, masu goyon baya da masu adawa, inda kusan yau wuri guda aka yi zanga-zangar. Wasu masu rajin addini suna baƙaƙen magana kan musulmi, 'yan luwaɗi, baƙar fata da dai sauransu. Amma matasa nan kusa sun mai da martani cewa abin da suke faɗa ko suke faɗa ya saɓa karantarwar addinin Krista. Duk inda ka jefa ido sai jami'an tsaro da cacar baki ta so ta yi tsanani tsakanin masu ikirarin addinin Krista da masu adawa da karantar wasu, sai jami'an tsaro suka shigo suka yi sahu tsakanin masu wa'azin da masu adawa da su. daga nan birnin Cleveland sahabo Imam Aliyu sashin Hausa na muryar Amerika jihar Ohio.
To a gaida sahaba Imam Aliyu, idan muka leka batun yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Turkiya wanda bai yi nasara ba ƙarshen makon da ya gabata, har yanzu masana tarihi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da irin darasin da ƙasashen nahiyar Afirka za su koya a yunkurin juyin mulkin da aka yi. Farfesa Ado Mahama malamin tarihi ne a jami'ar Yamai kuma shugaban jami'ar Tawa a jamhuriyar Nijar, ga kuma tsokacin da ya mana.
Akwai darasi da yawa da mutanen ƙasashen Afirka za su iya koya game da tsarin mulki. In jama'a suna tare da kai, komun kayan yaƙi, komun runduna, komun motokin sulke, yaƙin juyin mulki bai ci nasara. An samu haka a watan goma na shekara 2014 a Burkina Faso. Sojoji suna da komi, suna da iko a ƙarshe. Shugaban ƙasa ya hito ya yi tazarce da jama'a suka juya mai baya, sai da ya roƙi faransa a cece shi. Ƙarshen satin da ya wuce an same shi a Turkiyya, mutane suka hito motocin sulke da yawa, suka rasa yanda za su yi da jama'a juyin mulki da ya nasara ba. Mutanen Afirka ya kamata su sani, in jama'a suka yi turmin danya ba wanda za a iya yi musu juyin mulki, komin kayan yaƙi. Wannan shi ne darasi na farko. Darasi na biyu, ko ka yi juyin mulki ka ci nasara, in jama'a suka kiya maka juyin mulkin ba za a dawoma ba.
Kamar ya za a yi a daƙile aukuwar juyin mulki a nahiyar Afirka baki ɗaya da sauran ƙasashe ma masu tasowa?
Ya kamata an ana so a kakkaɓe jaraba juyin mulki daga Afirka a gyara salon mulkin masu mulki. Ya zanto mulki ne na adalci, ya zanto mulki ne wanda mai nagarta ya ci unhwanin nagarta, mai hikima ya ci unhwanin hikima, komin isilin shi, komin ƙabilar shi, komin addinin shi, mai ƙwazo ya ci nasarar ƙwazo. In aka yi haka nan, jama'a za su yarda da masu mulki, kuma ba wanda zai masu juyin mulki.
Farfesa Ado Mahama malamin tarihi a jami'ar Yamai, to kan wannan batu na yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a Turkiya, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin wani irin darasi ƙasashen Afirka za su iya koya? Amma kafin ku kira, ga wannan waka mu ci gaba da shakatawa da ita. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Wannan aka yake ga kira mun samu na farko daga jihar Yobe. Wane ne a kan layi?
Daga Madagascar, Alhaji Adamu Haruna.
Na'am, muna jin ka Alhaji.
Awon lafiya ya gari ya
goge. Lafiya kalamun gode Allah.
Ai juyin mulki yanzu ta fannin bindiga ai tsohon yayi ne. abinda ake talakawa ne masu yin juyin mulki na musu abu mai kyau za su taurar da mulki na musu abu mara kyau za su juya mulki talakawa ne suke wannan aiki.
Eh me yasa ka faɗa ka?
Sojojin ai sun yi rashin fahimta.
Eh muna jin ka Alhaji Adamu. Eh muna jin ka.
Ai sun yi rashin fahimta ai ba a juyin mulki yanzu da bindiga.
Eh sai da me ake yi?
Talakawa ne suke juyin mulki.
To bayan da Allah mun gode.
Yawwa, nagode
wallahi. To mun gode kware Alhaji Adamu Haruna daga jihar Yobe. Ga kira mun samu daga Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wane ne akan layi?
Sunana Yawu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauro ta Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawu Suleiman, muna jin ka.
To game da wannan juyin mulki gaskiya sun kwafsa tsakani da Allah an wuce wannan lokaci talakawa su suke juyin mulki kamar yadda muka riga mu juyin mulki a nan Najeriya. Qur'a shine kawai mafita da yadda za a yi juyin mulki ba wai a zubar da jini ba. Kuma muna ba ainihin shugabanninmu na Afirka shawara adalci fa adalci shike sa shugaba talakawa su kaunace shi kuma duk mutumin da zai shiga kan mulki yana da mata ba. To irin shi yake kawo irin talakawa su bujire mu wannan gwamnati ba ta za ta yi lafiya.
To madallah mun gode Yawu Suleiman kenan daga Kaduna. Har yanzu dai muna jihar ta Kaduna. Wane ne akan layi?
To sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna.
Ibrahim Alaramma yau ba kare ne farko ba, muna jin ka.
A to lallai a gaskiyar magana wannan abu da ya faru a kasar Turki ya nuna cewa jama'a fa su ne gwamnati. Jama'a sun isa su canza gwamnatin da suke so kuma sun isa su nada gwamnatin da suke so. Gashi an yi amfani da igwa da karfin bindiga da barazana amma jama'a sun fito kunsu da kwarkwata suka ce ba su yarda ba sai dai a ƙara da ƙasan Turki gaba ɗaya to shine za a iya cire wannan shugaban nasu. To ya kamata jama'a san su ne gwamnati kuma duk shugaban da ya hau kan mulki idan fa bai yi adalcin nan bai san cewa ƙura'a za ta iya tuge shi ba kuma karfin bindiga zai amfani da shi ba kuma kuɗi zai bayar ba domin shi shugaban Turki ai ba kuɗi ya bayar jama'an nan suka fito ba a'a adalcin da yake musu da kuma san da suke mushi suka tabbatar mai da shi a wannan ranar. Wannan ishara ne ga shugabanninmu na Afirka su ma su yi adalci talakawa za su so amma in suka yi iko wallahi za su ji za su gani.
To madallah mun gode Ibrahim Alaramma daga Kaduna. Bari mu je jihar Nasarawa. Ne akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Shafa ne katin magaji Danya Musa daga jihar Nasarawa. Mahamud Lalo barka da aiki.
Barka dai Malam Shafa Ali, muna jin ka.
To Mahamud Lalo, wallahi a gaskiya kasan nan dai musamman namu na Afirka ya kamata fa ya zama musu ishara gani da wani ya ishi wani tsoron Allah. Dan kam a gaskiya adalci kawai shi ne ya shugabanninmu musamman na Afirka suna yin shi in dai suna son su samu cin gaba da adalci. Allah ya ji kan ga dafi dan ya yi an gani. To saboda haka ya kamata shugabanninmu na Afirka su yi koyi da adalci dan su kyautata ma jama'ansu dan su samu zaman lafiya cikin mulkinsu. Da fatan za mu zauna lafiya kuma Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu zama lafiya.
Amin madallah. Shafa lekinin daga Nasarawa, bari mu je makwabciyar Nasarawa wato jihar Plateau. Wane ne akan layi?
Saidi ne akan layi.
To Malam Saidi, muna jin ka.
Gaskiya ina gode maku da shirin da kuke yi saboda na nemi namban ku da dadewa ban same ku ba.
Allah sarki, muna godiya kwarai mu ma.
Yawwa sai shi kenan, na gode.
To madallah mun gode. Sa'idu kenan daga jihar Plateau. Muna tattauna ne kan batun yunkurin juyin mulki da aka yi a Turkiya da bai yi nasara ba. Wani irin darasi kasashen Afirka za su iya koya a wannan lamari da ya faru? Ga kira mun samu daga Abuja. Wane ne akan layi?
Yakubu ne mai risho.
To Yakubu, muna jin ka.
To wannan abu ya nuna cewa yanzu talakawa kansu ya waye ba kuma ana juyin mulki bane da bindiga. Yanzu da ƙuri'a ne ake juyin mulki ba wai da ba da bindiga ba.
Eh amma su mutanen Turkiyya ai fitowa suka yi titi
da shugabanni shine babban al'amari ba wai.
Auto naga kaman layin Yakubu mai rushu na Abuja ya katse, amma kuma ga wani kira daga Katsina mun samu. Wane ne kan layi?
Kabir Muhammad ne daga Katsina.
Yawa, to muna jinka Kabir Muhammad.
Ra'ayi na ni kan wannan juyin mulki na Turkiya gaskiya ba su kyauta ba. Tsakani ga Allah da sun kofsa, a yanzu juyin mulki ba ya shi haka. Talaka su suke juya mulki da ƙura'a, su juya wanda suke so ga ƙura wanda suke so. Saboda haka wannan shi ne ra'ayina.
To madalla, mun gode Kabir Muhammad Katsina kenan. Muna godiya ƙwarai da gaske ga duk waɗanda suka kira. Daga nan za mu kawo ƙarshen karɓan wato ɗaukan wayoyin naku. Kuma da la yanzu kuma sai wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin ƙwallon ƙafa a ƙasar Ukraine. Shevchenko shi ne aka nada sabon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ukraine. Shevchenko, tsohon ƙwararren wasar ɗan ƙwallo na duniya, ya rattaba hannu ne a tsawon shekaru biyu domin ganin ya kai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa a wasannin ƙwallon ƙafa na duniya da za su wakana a shekara ta 2018 a ƙasar Rasha. Ita ko mujallalin da ake ce Mala Gazeta dello Sport a yau ta ba da sanarwar yiwuwar rattaba hannu tsakanin ɗan wasan ƙwallon ƙafa nan na ƙasar Faransa Paul Pogba da ke buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Italiya ta Juventus akan tsabar kuɗi euro miliyan 125 zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta ƙasar Ingila. Shi dai Paul Pogba ya daɗe ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila ɗin tana zawarcin sa zuwa buga ma ƙungiyar a wasannin Premier, idan har haka ta tabbata kamar da mujallar Gazeta dello Sport bayani a ranar yau. Paul Pogba zai samu kashi ɗaya bisa biyar na waɗannan kuɗaɗe a wani lamarin na rattaba hannu cikin sirri, inji mujallar. Har yanzu dai a wasannin da ya shafi ƙungiyar ta Manchester United, yanzu haka ƙungiyar ta tashi zuwa ƙasar China inda take gudanar da atasayi kamin soma wasannin ƙwallon ƙafa na Premier na ƙasar Ingila na wannan shekara ta 2016-2017. Sai dai ƙungiyar ba ta isa ƙasar ta China ba da sabuwar tauraruwa ta Zlatan Ibrahimovic wanda ya fice daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa PSG ta ƙasar Faransa, wadda ya zo ƙarshen kontraki da ita zuwa ƙungiyar ta Manchester United. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun shekaru ko ma ƙaruni da dama, Amurka tana kan gaba wurin bada taimakon raya ƙasashe a faɗin duniya don rage halin ƙunci da samar da rayuwa mai kyau da inganci ga al'umma. A shekarar 2010, lokacin da aka samu tashin farashin kayayyakin cimaka wanda ya ƙara yawan mutanen da ba su samun abinci zuwa biliyan ɗaya, gwamnatin shugaba Barack Obama ta ƙaddamar da wani shirin samar da abinci na ciyar da al'umma da aka yi wa lakabi da sunan Feed the Future, wanda ke zama babban shirin da gwamnatin Amurka ta ƙirƙiro da shi don kawar da yunwa a duniya da samar da abinci. Babban manufar wannan shirin ita ce haɓaka harkokin noma a duniya don tabbatar da ita a matsayin hanyar bunƙasa tattalin arziki. Shirin na Amurka ya taimaka wa miliyoyin mutane wajen samun kuɗaɗen shiga, wanda ya sa a shekarar 2015 kaɗai waɗannan manoma sun sayar da amfanin gona mai yawa wanda ya kai na dala miliyan 800. A ƙarƙashin wannan shirin, gwamnatin Amurka ta taimaka wa ƙananan yara miliyan 18 a ƙasashe masu tasowa don ƙara samun musu abinci mai gina jiki a bara. Haka kuma a farko-farkon watan Yuli na wannan shekarar Amurka ta sake daukar wani babban mataki na kawar da yunwa da tamowa inda majalisar wakilan Amurka ta amince da shirin samar da abinci a fadin duniya shirin da shugaba Obama ya sa hannu ya zama doka a ƙarƙashin wannan dokar fadar shugaban Amurka ta White House zata tsara matakin farko na fitar da dabarar samar da abinci a duniya da ingantacciyar hanyar aiwatar da ita wurin taimakawa ƙasashe masu tasowa su ƙara yawan amfanin gonan da suke nomawa da kuma daidaita bunƙasa noman shi kansa sai kuma rage yunwa da ƙara abinci mai lafiya samar da gine-gine a yankunan karkara da haɓaka tattalin arzikin mutanen karkara shirin zai kuma tabbatar da adalci ta hanyar ajiye matakan kimantawa da kuma karɓar rahoton shekara-shekara akan yadda hukumomin gwamnatin tarayya 11 masu aiki da noma da samar da abinci suke kashe kudaden su dokar samar da abinci a duniya ta shekarar 2016 ko shakka babu zata mayar da shirin samar da abinci don rage yunwa a duniya da Amurka ke yi ta zama doka kamar yadda shugaba Obama ya faɗa a wata sanarwar da ya rubuta yace wannan shirin da gwamnatinsa ta fara ya taimaka wurin bunƙasa ci gaban tattalin arziki da kuma rage yunwa a duniya da rage talauci da tamowa a cikin 'yan shekaru kalilan a yanda suka riga suka sami nasara mai yawa a ƙarƙashin wannan aikin haɗin gwiwa a duniya shugaba Obama yace yana kirkiro zaton idan aka ci gaba da wannan kokarin da taimakon da wannan dokar za ta bayar za su samu gagarumin nasara fiye da abin da aka samu tsakanin 'yan shekarun da suka gabata yace za su iya kawo ƙarshen talauci da yunwa a duniya a yayin tsawon rayuwarsu sharhin murya Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
karfe 5 na yamma saura minti 3 a nan Washington DC ga labarai a takaice
bayan mako daya da aka kai wani hari a birnin Nice na ƙasar Faransa ana sa ran majalisar wakilan ƙasar za ta ƙara lokacin dokar ta ɓace a cikin da ake ciki a wannan lokaci bayan wanda zai ba 'yan sanda ikon bincike da kuma kamen mutane ba tare da umarni daga alƙalai ba shugaban Faransa François Hollande ya ce kafin mahawarar da majalisar ta yi da yammanci talata akan shine ke da alhakin ƙara lokacin dokar ta ɓacin har tsawon watanni 3 wanda ke neman ƙarewa ranar 26 ga watan Yuli amma ganin wannan hali da aka kai a birnin Nice yana tunanin ƙara wa'adin dokar har tsawon watanni 6 nan gaba kamar yadda 'yan adawa suka buƙaci yayi cewar a wata wato sanarwa ta fito daga fadar shugaban ƙasa sojojin ƙasar Mali sun sake kwace wato gari da ke tsakiyar Mali bayan 'yan bindiga wato sun kai 'yan bindiga da ba a gano su ba sun kai wani farmaki a wurin a safiyar Talata a wata hirar waya da ya yi da sashin bambara na muryar Amurka jami'in hulɗa da jama'a na sojojin Mali Lieutenant Colonel Suleiman Maiga ya ce bayan da aka saba ganin su wayannan 'yan bindigan ba sun zo ne a cikin motoci guda 4 da kuma babura inda suka kai hari akan sojojin gwamnati a sassa daban-daban na yankin Namfala mai tazaran kilomita 480 a arewaci maso gabashin Bamako a babban birnin kasar
Thomas Sardo duka abin da ya soka kenan baki daya a cikin wannan shiri namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin Baba Yakubu Makiyar Dita ne gabatar da shirin sai Julie Leather's Gresham da ta hada shirin Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC assalamu alaikum